sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asari da fatan kuna lafiya. Sunana Sarfil Hashim Kumel tare nake da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farcin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau rana Alhamis, 9 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarin.
To Sarfilu fitacciyar yar wasan kwallon kwandon Amurka Britney Greene ta soka a kasar bayan musayar fursunoni da aka yi tsakanin Amurka da Russia. Iran na fuskantar suka daga kasashen duniya bayan da hukumomin kasar suka zartar da hukuncin kisa na farko akan wani mai zanga-zanga. Yayin da aka dawo karawa a gasaccin kofin duniya bayan hutun kwana biyu, yanzu haka ana can ana shirin fafatawa tsakanin Croatia da Brazil.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa yau ranar Juma'a 9 ga wata ta zo daidai da ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe don wayar da kan al'umma kan illar cin hanci da rashawa.
Cin hanci da rashawa sai in ce a nan cikin Nijar ya yi kamari babu ma'aikatar da za ka zuwa babu cin hanci da rashawa. Kan gidan lakwal, kan gidan likita, kan bariki, kan gidan shari'a.
Haka kuma za a ji cewa wasu 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa game da ƙayyade yawan kuɗaɗen da za a iya ɗauka a rana. Sai dai babban bankin ya ce ba gudu ba ja da baya.
A gaskiya wannan labari da muka samu cewa gwamnatin bankin tarayya ta rage wato kuɗin da za a iya cirewa a POS abin ya ɗaga mana hankali matuƙa, saboda idan mutum ya cire kuɗi da yawa a POS a wurinmu shi ne samunmu.
Daga nan za mu leƙa jihar Anambra, inda hukumar INEC ke kira ga waɗanda suka yi rijista ba su karɓi katinsu ba. Sai kuma shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo zai kawo. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email, amma yanzu sai a fara da kashi na farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Fitacciyar yar wasan kwallon kwando Britney Greene ta soka a jihar Texas da ke kudancin Amurka bayan musayar fursunoni da aka yi tsakanin Amurka da Russia. Amurka ta saki kasurgumin dalalin makaman nan Victor Bout, yayin da ita kuma Russia ta saki Greene. Yar wasan kwallon kwandon ta dangana da birnin San Antonio, sannan bayan wata ganawa da ahalinta za ta je asibiti domin a duba lafiyarta bayan tsawon lokaci da ta kwashe a hannun hukumomin Russia. Stephen Curry na ɗaya daga cikin 'yan wasan ƙungiyar kwallon kwando ta Golden State Warriors.
We are glad that she's home. We're glad that she's reunited with her family. It's a constant reminder of everybody.
Yace muna farin cikin dawowarta gida da sake haɗuwa da iyalanta. Mun ga muhimmancin yin amfani da duk wata kafa wajen fitowa a yi magana. Musayar fursunonin ta wakana ne a ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda Greene da Bout suka wuce juna kowa ya nufi jirgin da zai mai da shi ƙasarsa. A ranar Alhamis, shugaba Joe Biden da ya jima yana nuna matsin lamba ga Russia don ta saki Greene, ya sanar a hukumance cewa an saki fitacciyar 'yan wasan kwallon kwandon ta Amurka. Hukumomin Russia sun jibge makaman harbar rokoki a tashar nukiliya da ke Zaporozhye, a cewar kamfanin kula da makamashin nukiliya ta ƙasar Ukraine. Kamfanin ya ƙara da cewa an ajiye makaman ne a kusa da tasha ta shida wacce ke kusa da rumbun adana man nukiliya. Lamarin da ya ce ya saba dukkan wasu ka'idoji na kare haɗuran nukiliya. Dakarun Russia da Ukraine sun yi ta kai wa juna hari a gabashi da kudancin ƙasar ta Ukraine a jiya Alhamis, yayin da ƙasashen biyu ke ƙoƙarin karɓe ikon wani yanki da Moscow ta yi yunƙurin ƙwacewa a wannan yaƙi da aka kwashe wata goma ana yi. Gwamnan jihar Luhansk, Sahir Haidar, ya ce Russia ta jibge dakarunta a kusa da birnin Lysychansk a wani ƙoƙarin da take yi na ƙwace wani ƙauye. Iran na fuskantar suka daga kasashen duniya bayan da hukumomin kasar suka zartar da hukuncin kisa na farko akan wani mai zanga-zanga wacce ta girgiza gwamnati cikin watanni ukun da suka gabata. Lamarin da ya kuma ƙara zafafa kiraye-kirayen da ake yi na yin bore. Zanga-zanga ta mamaye wasu sassan kasar tun bayan mutuwar wata matashiyar bakurɗiya Mahsa Amini mai shekaru 22 wacce aka zarga da take dokar saka hijabi. An dai rataye Mohsin shekaru ne a jiya Alhamis bayan da aka same shi da laifin rufe wani titi a birnin Tehran da kuma raunata wani jami'in tsaro. Kotun ta sami matashin mai shekaru 23 da laifin raunata ɗaya daga cikin jami'anta.
To na anjima kaɗan Lalo zai sake kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk ranar 9 ga watan Disamba domin bitar halin da ake ciki dan ganin an zakulo hanyoyin da za su ba damar murƙushe mummuna al'adacin hanci da rashawa dake barazana dan durƙusar da sha'anin tattalin arziki a kasashe. A hirarsa da wakilinmu Sulaimuna Barma, shugaban Rashin Transparency a Niger, Malam Mamman Wada ya zayyana matsalolin da yake ganin su ne ke maida hannu a goga baya a yaƙi da cin hanci a Niger.
Cin hanci da rashawa sai yanci a nan cikin Niger ya yi kamari, babu ma'aikatar da za ka zuwa babu cin hanci da rashawa. Kan gidan lakwal, kan gidan likita, kan bariki, kan gidan shari'a, ko ina ka je akwai cin hanci da rashawa, kuma ba dan kaɗan ba. Ya yi kamari.
Menene ya kawo haka yadda cin hancin nan ya yaɗu zuwa dukkan sassa ko kuma fannoni daban-daban na rayuwa da na hukuma?
Abin da ya kawo haka, kaga muna da ma'aikatu waɗanda aka yi sabi na kokowar cin hanci da rashawa, muna da dokoki da aka gyara na kokowar cin hanci da rashawa. Mai ba a kokowar da cin hanci da rashawa, ba mai da niyya ga kokowar cin hanci da rashawa, mai yawa wake ya yi yawa.
To me ke hanawa a tsaya a yakin nan a zahiri?
Abin da ke hanawa da yawa ne. Na ɗaya, ƙungiyoyin su da kansu ba su miƙe ba, aka ba su hali suka yi kokowa da cin hanci da rashawa. Ina ce a hali kamar kuɗin da ya kamata, kamar kayan da ya kamata na aiki, tunda ana yi abu zamani na shigowa, wasu kayan ma suna zama ƴan cin hanci da rashawa masu da kansu suna canza illoli iri-iri. Kenan sai da kaya da ƙwarai da kaya na zamani, baya wannan kuma sai da mutane waɗanda suka ƙware ga wannan aikin. Na biyu, sai an yi aiki da dokoki. In ana aiki da dokoki kuma ka a yi tsambare, a rika bugun duk wanda doka ta ce a bugai, a sa'an nan ne wanda ke cin hanci da rashawa zai ji tsoro, wanda kuma ke adalci ba ya cin hanci da rashawa sai ya ji ƙarfi, ya ji daɗi, kuma ya ci gaba da aikin da shike. Kenan in ana son cin hanci da rashawa ja da baya, sai ana kokowa tukuru da shi, kuma ana hukunci da doka yanda ya kamata.
To amma president, a ƙarshe kana ganin dalilan siyasa za su bari a yi yakin nan kamar yadda ya dace kuwa?
To in ma ba a yi shi ba yanzu ba a yi shi gobe, tunda za a kai inda ba a yi wa sai an tsaya an duba. Lissa haka gani yanzu in za a yi rijiya ma ga gari, in wani ya ebe rabin kudin ya za aljihun shi, ko a zo a yi kalas a ebe rabin kudin a za aljihu kalas a faɗo masa yara. Ko kuma a ce gidan likita ne za a yi shi wani ya sace maganin ya yi wani waje da shi yana anwani da kanshi, ko ko yana ma yan gidansu ko yan garinsu. A ce hanyar mota ce za a yi ma mutane da lahunsu ne za a yi hanyar mota, a yi ta za a yi ta kai shekara goma ba ta yi biyu ba ta lalace saboda an sa cin hanci da rashawa. Kenan kaga kokowa da cin hanci da rashawa wato ya zama dole ne ga kowa, da wanda ke birni, da wanda ke ƙauye, da wanda ke iko, da wanda ba ya iko. In ba haka nan ba, ƙasa za ta ja da baya, talauci ya ƙaru, jahilci shi ƙaru, mutane su rika rigima.
Malam Mamman Wada kenan shugaban Rashin Ƙungiyar Yaƙi da Cin Hanci da Rashawa Transparency a Niger. Sai a biyo mu a shirinmu na dare, za mu ci gaba da kawo muku rahoto kan wannan rana. To shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a nan murya Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To Amurka za ta karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka 49 da kuma tawagar ƙungiyar tarayyar Afirka a birnin Washington, waɗanda za su halarci taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara a mako mai zuwa. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce tana son yin amfani da taron don sabunta dangantakarta da kasashen nahiyar. Masu sharhi kan harkokin siyasa sun ce Amurka ba za ta so a bar ta a bayan China da Rasha ba, waɗanda tasirinsu a nahiyar ke ci gaba da ƙaruwa. Farfesa John Stramlau ƙwararre ne a fannin hulɗar ƙasa da ƙasa kuma tsohon jami'in diflomasiyyar Amurka a Afirka.
There are lots of questions, but ultimately it's important for Africans to meet with the Biden administration, particularly.
Yace akwai tambayoyi da dama, amma abu muhim shine yana da kyau shugabannin kasashen nahiyar ta Afirka su gana da gwamnatin Biden, musamman bayan mulkin Trump, wanda bai yi wa nahiyar daɗi ba, ga kuma batun nuna wari launin fata. Gwamnatin ta Biden bata gayyaci Burkina Faso, Guinea, Mali da Sudan ba, saboda shugabannin su na soja ne da aka dakatar daga kungiyar AU.
VOA.
Muhammad Lalo ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kasar da sa'o'i 24 da majalisar wakilan tarayyar Najeriya ta bayo babban bankin kasar CBN umarnin dakatar da tsarin adadin tsabar kuɗi da 'yan ƙasar za su iya cira a kowace rana. Baya ga koke-koken masu ƙananan masana'antu da matsakaitan sana'o'i, bankin CBN ɗin ya ce babu gudu ba ja da baya game da tsarin, wanda zai fara aiki ranar 9 ga watan Janairun shekara mai zuwa. Inda bankin ke cewa ba zai dauki matakin da zai kuntata wa jama'a ba, kuma za a ci gaba da yin nazari don yin gyare-gyare akan tsarin. Daga Abuja, wakilinmu Halima Abdurrauf ta aika mana da wannan rahoton.
Tun bayan fitowar sanarwar ranar Talata 6 ga watan Disamba da muke ciki, daga babban bankin Najeriya wato CBN ne 'yan kasar daga sassa daban-daban suka yi ta kokawa a game da yanayin tsaurin tsarin, suna ne cewa matakin zai dada jefa al'umma cikin mawuyacin yanayi ne kawai.
Sunana Muslim Abubakar Aliyu, ni karamin dan kasuwa ne. To har ga Allah, wannan al'amari na 20,000 dai gaskiya an dauko mana wani abu ne mai dan nauyi. Abin da ya sa nace mai dan nauyi, tunda yanzu ba 20,000 ake cirewa ba, amma mutane sukan zo wajen mu su karbi da sunan za a turo maka a account, ka ji shiru-shiru har kaya zama bashi. To fa gaskiya in dai wannan al'amari ya tabbata na 20,000, to zai zamto kaman bamu da abin yi.
Sunana Usman Sahalu Abdulhamid, wanda yake da harkan POS a nan cikin garin Bauchi. A gaskiya wannan labari da muka samu cewa gwamnatin bankin tarayya ta rage wato kuɗin da za a iya cirewa a POS, abin ya daga mana hankali matuƙa. Domin a ce a rana mutum zai iya cire naira 20,000 katal a cikin account ɗinsa, saboda idan mutum ya cire kuɗi da yawa a POS a wurin mu shine samun mu.
A wani bangare kuma, masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar gwamnatin tarayya dake Kashari a jihar Gombe ya ce,
wato an ce wannan wanda ake so ne a kawo abin da ake kira cashless policy, saboda mutane su daina yawan yayo da kuɗi, kuma zai rage yawan masu yin cuwa-cuwa da harkokin gwamnati da kuma masu halatta kuɗaɗen haramu. Ana iya kididdigewa a bincike a ga me suke yi su samu wannan kuɗaɗen. Lalle wannan su ne manufofin gwamnati. To sai dai mafi yawa ba nan gizo ke saka ba. Abinda ake dubawa shine akwai local government din da ba su da ma banki ko guda daya. Ana kididdiga akan bankunan Najeriya yau akwai kananan hukumomi sama da 400 da ma ba su da banki kwata-kwata. To kaga ina akwai matsala. Kuma yanayin ma da ake transfer din yanzu da babu cinkoso. Ai in aka ce kowa a Najeriya mutum miliyan 200 da wani abu komai nasa a cikin wayoyi ne a yanzu. Saboda haka dole ne mu bi abin nan sannan a sannu fa.
Sai dai babban bankin kasar ya ce babu gudu ba ja da baya a game da aiwatar da wannan tsari daga ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2023 mai gabatowa, kamar yadda daraktan hada-hadar kuɗi Malam Ahmad Bello na bankin CBN ya shaida mana.
Gwamnan babban bankin Najeriya Kwadwo Emefiele ya yi bayani bayan da ya ga shugaban kasa a daura, inda ya ce ana nan ana jin bayanan da ke fitowa daga jama'a, ana ganin ana duba ga me za a iya yi a gyara tsarin, cewa ba za a daina tsarin ba ko ba za a daga ranar da za a yi gabatar da shi. Gwamnan babban bankin Najeriya ya ba da wannan tabbacin cewa ana lura da yadda abubuwan suke tafiya da kuma irin koke-koken da jama'a suke yi, ana duba yadda za a yi a gyaggyara wasu abubuwa, yadda za a rage wani zafi ko wani damuwa da mutane ke da shi akan tsarin. Amma bai faɗi ko za a rage ba ko za a ƙara, ya dai ce za a duba, saboda dukkan ni abin ba shi ne a kuntata ma jama'a ba. Yana yiwuwa kafin lokacin da za a fara gabatar da tsarin nan da 9 ga wata a duba shi akan wasu abubuwa da za a yi gyara kan ranar, tunda bayan za a fara ba. Amma dai ya ba da tabbacin cewa ba za a yi wani abin da zai kuntata ma jama'a ba.
A gane da shirin bankin CBN na wayar da kan al'ummar kasa dangane da wannan tsarin, Malam Ahmad Bello Umar ya kara da cewa,
eh to cikin tsare-tsaren da ake da shi akwai tsari da bankers committee, waɗanda ƙungiyoyin da bankuna tare da babban bankin Najeriya suna nan a ko'ina suna bugawa jaridu da rijiyoyi a bangare daban-daban a yaruka daban-daban yadda jama'a za su fahimta. Bayan wannan akwai super agent na SANIP da aka yi, waɗanda su sun kai miliyan 1,400,000, waɗanda suna ko'ina da alamominsu suna nuna wa mutane za su iya yin caji a nan, za su iya buɗe asusunsu a nan. Sannan akwai tsari da ake da shi yanzu, ana magana da hukumar canza hali National Orientation Agency, waɗanda yadda za su ci gaba da abin. Saboda haka duk hanyoyin da za a bi, har da amfani da sarakunan gargajiya yadda za a yi masa bayani su bambagantansu ko hakimansu. Amma daga nan zuwa 9 ga wata na Janairu da za a fara aiki da shi, insha Allah za a yi kokari a ga yadda za a yi.
A gani da sabbin tanade-tanaden babban bankin kasar, majalisar wakilai Dele ta umarci gwamnan bankin CBN ya bayyana a gaban ta ranar Alhamis 15 ga watan Disambar shekarar 2022 da muke ciki domin yi wa majalisar bayani kan dalilan da za su sanya a yi aiki da sabbin manufofin bankin. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Halima Abdulrauf, hukumar zabe ta kasa INEC rashin jihar Anambra ta bayyana cewa jama'a da dama ne ba su karbi katin sabon na zabe a jihar. Haka kuma hukumar tana dauke da wasu katunan zabe a kananan hukumomi shida da rashin tsaro ya gallabi wato yankunan. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto, ya hado mana da wannan rahoto.
Hukumar zaben da ta kasa rashin jihar Anambra da ta shafa ma da tashe-tashen hankula musamman na yan bindiga ta ce ya zama wajibi komin tsaro a Najeriya da su taimaka mata da dimbin jami'an tsaro sakamakon tabarbarewar tsaro a jihar ta Anambra. Haka kuma akalla mutane 132,626 da suka fito daga kananan hukumomi 21 na jihar ta Anambra ba su kai ga karbar katin zaben su ba, wanda aka riga aka kammala. Bayanai da yana nuna cewar jama'ar jihar na jin tsoron zuwa santocin hukumar zabe ta jihar sakamakon tu'annatin yan bindiga. Tuni dai yan bindiga a jihar suka kaddamar da hare-hare a baya-bayan nan ga hukumar zabe mai zaman kanta a jihar ta Anambra da kuma wasu wuraren aikin hukumar. Wani dan jihar ya ce,
I agree with you, they might some.
Na yadda cewa rashin tsaro ka iya haifar da dardar wajen karbar katin zabe, inda jama'a ke ganin kan katin zabe ba za su iya rasa rayukansu ba, kuma ga dukkan alamu za su kaurace ma karbar katin gabaki daya. An samu manyan hare-hare dai a kan ofishoshin hukumar zabe a yankin kudu maso gabashin Najeriya, hare-haren da suka yi sanadiyar hasarar dimbin rayuka. Hukumar zabe ta kasa dai ta sha koka matsalar tabarbarewar tsaro musamman a yankin kudu maso gabashin kasar yayin shirye-shiryen zaben shekara ta 2023. Kuma dai ta ce za a gudanar da zaben ba gudu ba ja da baya. Da haka kuma na tuntubi wata Hajiya Zainab wadda yake jami'a ce a hukumar zabe ta kasa.
Hukumar zabe hakkin ta shine shirye zaben da gudanar da shi. Jami'an tsaro kuma wanda su babban jigo ne na masu ruwa da tsaki a cikin harka na siyasa din da ma zaman lafiya a ƙasa, suke da alhakin ba da zaman lafiya da tsaro da yanayi na lumana ba mu damar gudanar da zaɓe. Idan aka duba ba jihar Anambra bane kawai ake fama da wannan matsala na tsaro din, akwai hare-hare da aka wa ofisoshin mu kamar a jihar Ebonyi, jihar Imo, jihar Osun, jihar Ogun, amma dai hukumar tsaron jami'an tsaro sun mana alƙawarin za su ba da yanayi da zai ba da damar gudanar da zaben.
Kowa da dadewar da aka yi a baya-bayan nan, ana zargin kungiyar nan ta IPOB ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra wadda ta sha alwashin hana gudanar da zabe a jihar ta Anambra. Na tuntubi wani kusa a cikin kungiyar ta IPOB, Musa Peter Ugu, yace,
yes, whether IPOB members are going to participate in this election or not.
Yana cewa ne, ina magana a matsayin kashin kaina kuma dan kungiyar IFOC kuma cikakken dan kungiyar IFOC, sannan ina son tabbatar maka da cewa a shirye nake na kada ƙuri'ata a yayin zaɓuɓɓuka masu zuwa. Kuma dalili na shine hangen nesa da kuma tunanin tsarin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na inganta harkar hukumar zaɓe. Saboda haka kaga idan aka gudanar da zaɓe a Najeriya ba batun wani maguɗi. Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To a gaida Lamida Abubakar Sokoto, wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1925 da kuma 31. Yanzu a gwamnatin anan Washington DC na cewa karfe 10:19 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka nan da mako zai nazari ne kan rawar da Amurka ke takawa wajen yakin da Rasha ke yi a Ukraine, inda za mu kawo muku wasu Amurkawa biyu da ke tallafawa a fagen yaki. Yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a wannan mako za mu mai da hankali ne kan irin rawar da Amurka ke takawa wajen yakin da Rasha ke yi da Ukraine. Jason Ryan malami ne dake koyar da sojojin Ukraine dabarun bada magani a fagen yaki kuma ya fada wa VOA abin da ya zabar da shi shiga wannan aiki.
Just looking for someone to do something, or I wanted to help. I spent a good bit of that time training.
Yace ina ta neman abin da zan yi. Ina son na taimaka. Na jima ina koyar da sabbin sojoji dabaru. Na kuma kwashi shekaru biyu ina aiki a bangaren bada magani da wani sashi na ƴan sanda. To Jason dai tsohon mamba ne a dakarun tsaro a Bamuda, wani yanki da Burtaniya ta mulka mai cin gashin kansa a yankin tekun Atlantika. A ƙarshen watan Mayu ya isa Ukraine bayan da wata ƙungiyar bada agaji ta Amurka da ake kira Task Force Yankee ta gayyace shi. Ya kuma yi rangadi a sassan ƙasar da dama tun bayan isarsa. Kezin ke ne ke cewa nazirci garuruwan Kharkiv, Kramatorsk, Odessa, Mykolaiv na kuma je har Balaklia. A lokacin da yake Kyiv, Jason ya koyi da dabarun yadda za a kula da sojin da ya ji rauni a wata cibiyar 'yan sa kai ta Ukraine. Tun daga ƙarshen watan Maris, cibiyar ta horar da sama da mutum 7,000 kan dabarun ba da taimakon farko ga wanda ya ji rauni. Yace idan kana jan mutum a ƙasa, ka yi la'akari da cewa akwai duwatsu, akwai fasassun kwalabe za su iya yanka mutum. To bayan wannan horo, waɗanda aka koyar kan ɗauki wani darasi mai zurfi kan yadda ake bada wannan taimakon gaggawa. Irin wannan horo ne ya taimaka wajen ceto ran Anthony, wani sojan farin kaya mai shekaru 30. Dan asalin Amurka, Anthony ya bar birnin New York ne zuwa Donetsk, inda yake aiki da wata kungiyar ƙasa da ƙasa. Ya kuma ji rauni ne a ƙafa da hannunsa. Ya kuma faɗa wa VOA dalilin da ya sa shi ma ya je ƙasar ta Ukraine. Yace na ga akwai buƙatar na taimaka. Wannan mummuna abu ne da Rasha ke yi. Na taɓa yin aikin soja na tsawon shekaru 9 inda na je Iraki da Afghanistan sau uku. To yanzu dai Anthony yana murmurewa a wani asibiti da ke birnin Kharkiv a ƙasar ta Ukraine. Yace suna bani kulawa mai kyau. An yi min aiki har guda 7. Yanzu mun zo matakin da za a bani kulawar sassan jikina, wacce za a min sau uku a rana don na samu na fara takawa. To shi dai Anthony ya ce yana da ƙwarin gwiwar Ukraine za ta yi nasara a wannan yaƙi. Yana mai nuna sha'awarsa ga ƙarfin zuciya da dakarun ƙasar suke nunawa a yaƙin. Ya ce idan ka je fagen yaƙi za ka ga cewa 'yan Ukraine jajirtattun sojoji ne da ba sa nuna gazawa. Ya kuma yi fatan wata rana zai ziyarci ahalinsa a New York a lokacin bikin Kirsimeti kafin ya kuma komawa ƙasar ta Ukraine. A nashi ɓangaren shi ma Jason na da burin ganin ya koma Ukraine idan an kammala wannan kakar hutu. Ya ƙara da cewa ya haɗu da Amurkawa da dama masu aikin sa kai waɗanda ke da burin ganin sun ci gaba da taimakawa Ukraine.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diplomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo. Ku masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin Duniyar Amurka wannan makon, sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gershon da ta hada shirin, sai Ana wacce ta hada asalin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Shi ma da la'agai da Mahmud, amma karkai nisa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchi da Isa Jikan Nisaje da Haddabu mai computer da Ibrahim Lara Gapta. Suka ce kayyade yawan kuɗin da mutane za su iya cirewa a banki ko POS da babban bankin Najeriya CBN yayi. A gaskiya abin damuwa ne matuƙa. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta sake duba wannan matsala. Sakonmu na gaba ya fito daga Nazifi Ibrahim Rugan Mallam Shagari da Balaruwan Kanwa da Faruk Kumahi. Suka ce har ila yau dai muna ƙara kira ga gwamnatin Najeriya da ya kamata ta sani cewa har yanzu a Najeriya akwai ayyuka da dama waɗanda aka gama a takarda amma babu su a aikace. Ma'ana rijiya ta bada ruwa guga ta hana musamman a yankunan karkara da wannan muke kira ga mahukunta su riƙa bibiya ayyuka idan sun bayar domin ganin kowane bangare ya samu kulawa yadda ya dace. Sakon haɗin gwiwa daga Isa Baban Ali Direba da Haruna Muhammad Katsina tare da Wasila Yusuf suka ce ƙarar samun yawaitar dimbin matasa marasa aikin yi a ƙasashenmu na Afirka musamman ma a Najeriya hakan abin jimani ne da damuwa duba da ganin illolin da rashin aikin yi ke haifarwa ga matasa da ma ƙasa baki ɗaya. Da fatan gwamnati da masu hannu da shuni za su fahimci sosai wajen samarwa da matasa ayyukan yi. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Maryama Miro autar mata wata kal da Khadija Muhammad tare da Aisha matar ɗangwata karasuwa da Baba Gana Alhaji Mutiya wata kal duk a jihar Yobe. Suka ce nasarar da gwamnatin Najeriya ta samu na kwace kuɗaɗe da kadaroli da darajarsu ta kai naira biliyan 120 daga hannun wasu ɓatagarin mutane da suka mallake su ta hanyar haramun. Tabbas hakan abin yabawa ne musamman ganin yadda gwamnati take faɗi tashin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a ƙasar. Muna addu'ar Allah ya taimake su ya ba su nasara. Amin. To jama'a masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Kuma da la'agai da zarawu kafin mu kai ƙarshen shirin ga labarai amma wannan karan a takaice.
To fitaccen yar wasan ƙwallon kwando Brittany Griner ta sauka a jihar Texas da ke kudancin Amurka bayan musayar fursunoni da aka yi tsakanin Amurka da Rasha. Amurka ta saki kasuwar gumin dillalin makaman nan Victor Bout yayin da ita kuma Rasha ta saki Griner. Yar wasan ƙwallon kwandon ta dangana da birnin San Antonio sannan bayan wata ganawa da ahalinta za ta je asibiti domin a duba lafiyarta bayan tsawon lokaci da ta kwashe a hannun hukumomin Rasha. Musayar fursunonin ta wakana ne a ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa inda Griner da Bout suka wuce juna kowa ya nufi jirgin da zai mai da shi ƙasarsa. Hukumomin Rasha sun jibge makaman harba rokoki a tashar nukiliya da ke Zaporozhye a cewar kamfanin kula da makamashin nukiliya ta ƙasar Ukraine. Kamfanin ya ƙara da cewa an ajiye makaman ne a kusa da tasha ta shida wacce ke kusa da rumbun adana man nukiliya, lamarin da ya ce ya saba dukkan wasu ka'idoji na kare haɗuran nukiliya. Dakarun Rasha da Ukraine sun yi ta kai wa juna hari a gabashi da kudancin ƙasar ta Ukraine a jiya Alhamis, yayin da ƙasashen biyu ke ƙoƙarin karɓe ikon wani yanki da Moscow ta yi yunƙurin kwacewa a wannan yaƙi da aka kwashe wata goma ana yi. Iran na fuskantar suka daga kasashen duniya bayan da hukumomin kasar suka zartar da hukuncin kisa na farko akan wani mai zanga-zanga wacce ta girgiza gwamnati cikin watanni uku da suka gabata, lamarin da ya kuma ƙara zafafa kiraye-kirayen da ake na yin bore. Zanga-zanga ta mamaye wasu sassan kasar ta Iran tun bayan mutuwar wata matashiyar bakuriya Mahsa Amini mai shekaru 22 wacce aka zarga da take dokar saka hijabi. An dai rate Mohsin shekaru ne a jiya Alhamis bayan aka same shi da laifin rufe wani titi a birnin Tehran da kuma raunata wani jami'in tsaro a ranar 25 ga watan Satumba. Shari'ar da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka ayyana a matsayin mara tushe. Amurka za ta karɓi bakuncin shugabannin ƙasashen Afirka 49 da kuma tawagar ƙungiyar tarayyar Afirka a birnin Washington waɗanda za su halarci taron kwanaki uku na Amurka da Afirka da za a fara a mako mai zuwa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima kaɗan. Za mu dawo muku da dare da shirinmu na dare da ƙarfe 9:30 a agogon Najeriya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka muka kawo muku wannan shirin tare da kuma Malama Juli wadda ta ba da umarni, sai kuma injiniyanmu Malama Nashwan. Ni Sarfili Hashin Gumel daga nan birnin Washington nake cewa sai mun hada a shirinmu na dare da karfe 9:30 a Agogon Najeriya. Yanzu sai a jira shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.